This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hauwa Sharif ce tare da Sarki Lahashin da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin na daren yau Lahadi 1 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kan mai da hankali kan al'amura daban-daban na rayuwa da suka shafi mata, inda a yau za a ji cigaba a irin gagarumar rawar da mata ke takawa a fagen siyasa da ma darussan da suke koyo. To amma kafin ta shigo, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jamhuriyar Nigeria ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 15, kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a yau Lahadi, sakamakon ruwan sama da aka yi ta yi a ƙasar ta Afirka. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya mamaye yankin Sahel na Afirka tun watan Yuni, kuma asarar rayuka na baya-bayan da aka samu a Nigeria ya haura sama da mutane 217 a faɗin ƙasar a cikin wannan lokaci, a cewar hukumomi. Sama da mutane 350 ne abin ya shafa, kuma a makon da ya gabata ambaliyar ruwa ta kusa katse babban birnin Yamai daga sauran sassan ƙasar kafin ya sassauta. Mutuwar baya-bayan nan ta auku ne a ranar Juma'a a birnin Maraɗi, hedkwatar tattalin arzikin ƙasar, wanda yankin da aka fi sani da shi ya kasance ɗaya daga cikin wuraren da ruwan saman ya fi shafa. Hukumomin kiwon lafiya na Falastini da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a zirin Gaza, da fatan gana an daƙile ɓallar cutar a yankin da yaƙin Isra'ila da Hamas ya ɗaiɗaita. Hukumomin ƙasar na shirin yi wa ƙananan yara allurar rigakafin cutar a tsakiyar Gaza har zuwa ranar Laraba, kafin su wuce zuwa yankunan arewaci da kudancin yankin da ya fi ɓarna. An fara aikin ne da yi wa wasu ƙananan yara allurar rigakafin ranar Asabar, da nufin kaiwa ga yara kimanin 640. Isra'ila ta amince dakatar da yakin na wani ɗan lokaci don sassauƙa aikin rigakafin, a cewar hukumar lafiya ta duniya. Asibitin da Arbala da Nusairat sun tabbatar da cewa an fara aikin allurar ne a ranar Lahadi. A ɗaya bangaren kuma, Isra'ila ta ce ta kwato gawawwakin mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza, waɗanda suka haɗa da wani matashi Amurki wanda ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, yayin da iyayensa suka gana da shugabannin ƙasashen duniya tare da matsin lamba a sake shi. Labarin ya haifar da kiraye-kirayen zanga-zangar adawa da Prime Minister Benjamin Netanyahu, wanda da yawa daga cikin iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma mafi yawan jama'a, ke zargi da kasa maido da su da rai arjijiyar tsagaita wuta da Hamas. Hash Goldenberg Fallen, mai shekaru 23, da hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwan da su, ‘yan bindiga sun kama su a wani bikin kaɗe-kaɗe a lokacin harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya haddasa yaƙin Gaza. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙasashen Afirka sun isa babban birnin ƙasar China a wannan makon, inda suke neman kuɗaɗe don gudanar da ayyukan more rayuwa, yayin da suke kallon gasar ƙarfin iko kan albarkatun ƙasa da tasiri a nahiyar. A cikin shekaru 10 da suka wuce, ƙasar China ta faɗaɗa hulɗa da ƙasashen Afirka, inda ta ba su rancen biliyoyin kuɗi da suka taimaka wajen gina ababen more rayuwa, amma kuma a wasu lokuta ya haifar da cece-kuce ta hanyar sanya wa ƙasashe ɗimbin basussuka. Ƙasar China ta aike da dubban ɗaruruwan ma’aikata zuwa nahiyar Afirka domin gina manyan ayyukanta, yayin da take lalubo ɗimbin albarkatun da nahiyar ke da su, da suka haɗa tagulla da zinariya da lithium da ma’adanan ƙarƙashin ƙasa da ba kasafai ake samu ba. Beijing ta ce taron dandalin tattaunawar China da Afirka na wannan makon zai kasance taron diflomasiya mafi girma tun bayan ɓarkewar cutar COVID-19, inda aka tabbatar da halartar shugabannin ƙasashen Afirka ta Kudu da Najeriya da Kenya da sauran ƙasashe. Zaben jihohi biyu a gabashin Jamus ya baiwa jam'iyyar Alternative mai ra'ayin mazan jiya damar zama jam'iyya mafi ƙarfi a can, kuma zai iya haifar da sakamako mai zafi ga gwamnatin ƙasar da ba ta da farin jini.
Sarfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci ya yi da zan ja gefe in bar ku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Inda ka ɗauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku za ka ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun tabi wani gun ba sai dai mu mutuka.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Kamar yadda muka alkawarta, yau za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma ƙara fahirar da muka fara da kallabin mu ta mako. Wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasi da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma ƙara sahirar da muka fara da kallabin mu ta mako. Wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Sai da mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat, wani buri da mata a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma, ya ƙara zaburar da mata da ƙarfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma shirin Kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California, inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago, birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin 'yar takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar 'ya'ya mata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Ga abin da Madam Helen ke cewa.
Da satin nan wata jika ta tada wucewa sai ta ga Michelle Obama a cikin TV tana ce min wace ce matan nan ne, nace mata Michelle Obama ita ce matan former shugaban kasa, tana magana akan Kamala Harris wanda tana so ta zama shugaban kasa. Wannan jikan shekarun ta hudu. Sai nace masa kin gani ke ma za ki iya girma ki zama wannan, ki zama shugaban kasan America idan kina so. Sai sai da abin ta ce min to ina Kamala din bata ga hotonta ba. To kinga abin da yasa ina fadi haka shine mata a Najeriya especially iyaye ku karfafa ƴaƴanku domin ƴaƴanku ku ne wayanda suna duba suna za su zama kaman ku, ko zafin aiki ne ko neman shugabanci ne ko makaranta ne. Mata na da matsayi musamman ko ba ga ƴaƴansu mata ba, da ƴan maza ma kowa yana duban mace a gida, mace a society. To ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan, domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci suma a zuciyansu suna ce kai ni ma ina son zama kaman wannan mace.
To madam Hafsatu, kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar Afirka, misali Najeriya inda kika fito, suke takawa waɗanda aka ba su mukaman shugabanci ko kuma suka samu mukaman shugabanci na siyasa? Akwai mata da suka rike mukaman mataimakan gwamnoni, akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu. Kin gamsu da rawar da suke takawa wajen bude kofa ga sauran mata?
Eh, gaskiya na gamsu. Wannan farini ne na farin ciki mu mata, wanda da baya baki ganin shi sosai a Najeriya. Kalilan zaki ga sun fito, yawancin mu an sun fito sai ki ji an ce ma ba su ci ba, amma abin da ya cikin shekaru kaɗan da suka wuce abin na canzawa. Kamar wannan gwamnatin na Tinubu, na ga shi ma ya kokari da dama ya sa mata. Kamar minista na da, wata minista na ko minister of finance ne ko Tugwanzi Nkwanzi waina
ministan kuɗi haka.
Okay. Gaskiya matan nan na yi na'am da yanayin taka rawanta a wannan mulki da ta rike. Gaskiya na san kilan tana da wani bad side ɗinta, amma gaskiya ta yi kokari. Abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji. To ina ganin ita ma in kika dubi record ɗinta, abubuwan da take yi, ina ganin shi ya sa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin. To da dai dama abin da zan ci, kamar inda ita Mrs. Salim ta faɗa, iyaye mata su dinga encourage ƴaƴansu a gida, suna nuna musu kamar su tashi tsaye. Kamar inda Hillary ta faɗa, Michelle Obama ita ma haka ta faɗa, ita ma Kamala Harris ita ma, duk sun ce maganan iyayensu mata yake ta encouraging ɗinsu. Ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba, har da iyaye maza su ma su dinga encouraging ƴaƴansu mata da maza, especially mata, su dinga nuna musu kuma za ku iya, su dinga encouraging ɗinsu. Dan kika duba a nan Africa, especially kamar ni zan ce dai Najeriya, in kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position. To amma idan iyaye maza su ma suna contribute, kar a bar ma mata kaɗai iyaye, su dinga nuna ma ƴaƴan kuma za ku iya yi, su dinga encouraging ɗinsu, suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata. Ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yadda za mu zo mu kawo yadda Amerika ta kawo yau.
To madam Helen, akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci, kama daga mataimakan gwamnoni, kama daga ministoci, kansiloli da dai sauransu, suna kama hannun mata da ke ƙasa, da yawan matan da suke riƙe da guraben shugabanci sun faka, me zaki ce game da wannan?
Gaskiya ne, don in ki lura, na kan koma kan ita Kamala Harris, ki lura da mataye da suke fitowa da suke karfafa ta. Inda a ce haka ake yi a gida, ita malama ta faɗa Aliyu ta ce akwai mata da aka zaɓe su a gida ko? In mata ba su fita su karfafa juna, kamar yadda na gani a nan ana karfafawa, Hillary ta fito, Michelle Obama ta fito tana karfafa ita Harris, banda wayannan shugabanni wayanda sun nemi shugabanci, akwai kamar Oprah Winfrey ta fito, mata da dama sun fito domin su karfafa juna. Idan da a ce mun yi haka a gida, to na tabbatar cewa mata lalle za su yi nisa a cikin siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya. Mu karfafa juna mata wayanda mun samu matsayi, kada mu ce a'a mun samu matsayi shikenan. Mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci, ko ma ba su fito ba, mun gani dai a cikin halayen yaranmu ko sauran 'yan mata da ke nan, mun gani lalle akwai wani abu a halayensu da zai sa su zama shugabanni. Mu inganta su, mu karfafa su, mu encourage ɗinsu su fita su nemi mu tallafa musu ko mu goyi bayansu. In mun yi haka, to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su ɗauki shugabanci. Ita Kamala Harris, akwai kalman da yanzu ana ta faɗi, wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi, an ce kar ki tsaya ki yi gunaguni ki tashi ki wani abu. Kalman nan mamanta ne ta faɗa mata lokacin da ita Harris take girma. Mamanta sai ta ce mata, Kamala, karki gunaguni, ki ce akwai damuwa na akwai da, ki tashi ki wani abu. Wannan kalma ya karfafa matan nan. Hakan nan idan mun karfafa ƴaƴanmu mu yi musu galgadi, mu yi encouraging din su, mu ce musu ku fa za ku iya yi ba abinda ba za ku iya yi ba a duniyan nan in kun sa kanku. To ina tabbatar maki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masarori kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su ba shakka.
To bari mu tabo batun abun hannu, aka ce ba harkar siyasa dai ba a yin ta banda kuɗi, kuma wannan na ɗaya daga cikin korafe-korafen da mata musamman a Najeriya suke yi game da tsayawa takara, sukan ce ba su da uban gida kamar yadda 'yan takara maza suke da iyayen giji. Mun sani cewa a nan siyasa Amurka ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihunshi ya yi siyasa, ana neman gudunmuwa ne ta rosisi daga al'ummar gari. Kina ganin yana yiwa Madam Hafsatu mu kai ga lokacin da a cikin wata ɗaya katal daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wanda yake so ta tsaya takara a maimakon shi, zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa. Miliyan 300 gudunmuwa, kuma wannan miliyan din ba ana magana cewa mai bada miliyan 10 mai bada miliyan 100 bane, a taro su je a nan. Yana yiwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyen baya ko da mutum bai da sisin kwabo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai labari.
Ina ganin fa yana yiwa, dan saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni ba na Najeriya ina nan Amerika lokacin Buhari kenan. Mun ji labari wanda aka ce kuma hakan ya faru, akwai wanda suka dinga talakawa, suka dinga akawa da kuɗi mai 1,000 mai 500 wani ma ce shi kaki ayi menene irin abubuwa haka. Akwai tsofaffi su ma za ki ga an ce sun dan tara kuɗi su ma sun ci ga gudunmawan su. Ina ganin za a iya yi, kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma Buhari haka din duk mutane sun sa hope sosai, saboda an kai wani yanayi a Najeriya kamar ana matsatsi ana neman canji. So idan aka ga mutum wanda ake ganin zai iya canza al'amari,
zaki ga mutane yawa za ta iya, tunda dai mata muke korafin ciwon ba a ba su wannan dama.
Haka yanzu a gama ce da za ta fito, ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara daɗin nan da ake fama a Najeriya, kuma an yarda da ita, an yi trustin ɗinta.
To kafin mu jingine wannan batu, mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. To kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da Hajiya Hawwa Ahmed, shugabar ƙungiyar mata Zalla a jihar Kano, wadda ta dauki dawainiyar renan ƴaƴanta marayu 8 ita kadai, ta kuma dauki matakan inganta rayuwar mata gadangadan. A yau Hajiya Hawwa ta bayyana kalubale da suke fuskanta a wannan yunkurin da kuma matakan da suke dauka na shawo kansu. Ga Hajiya Hawwa.
Gaskiya ba mu samu wani kalubale sosai sosai ba, sai dai kurin kin san duk inda ka dauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kudade dan kadan haka ɗaya biyu uku zaki ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara. Sai mun tabi wani gun ma sai dai mu cika. Amma dai ni wannan abun duk baya karya min gwiwa, saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu ƴan challenges irin haka. Amma a hankali idan ne rating din na auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar sai naka kadan ce so ni bana damuwa sai mu dora kurin haka. To shi kansa na adidi ta mara maka bullo da shi, wasu suna ta cewa ya za a yi mutu suka adidi sau a Kano, ai wannan ba daidai bane. To
duk wani sun fada bana bata rai sai dai in gogare ni fahimtar da su cewa ai sana'a ba haramun bace a gurin yamace inda za ta kama kanta to kuma dama mu mun yi tsari shigar da zamu yi da adiri ta sakundan duk wata za ta tuka mana a cikin makoi kristoci wanda da yawa sun turo sunayen su suna so a miss training a miss horarwa kuma muna horar da su a yanzu haka suna da yawa a cikin mu to amma muna da sharadi cewa dole zaki saka hijabi zaki shiga ta mutunci ba zaki ranga surute barkate a cikin adiri ta sahun ba saboda mu tare mutuncin mu na addini to abinda kika fito yi sana'a kika yi duwace tazo ba ruwanki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ke kai mata inda zaki aje suke tafi kurin kuma da ke zama kin zama na kin kama kanki sitara ki mai kyau so duk kuma sun yi da ka'idojin mu so duk wanda to kadiri tan za ku ganta cikin hijabin ta ruwan hoda saboda shi kansa kalar adiri tan shi ma ruwan hoda ne dan bambance inda ko daga nesa ka hango zaka ce ga na mata can so ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta babu sakin kida barkate din nan tunda ba wani holewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna musu sana'a kika fito to ki abin da ya dace danki hada kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja so kalubalen da muka fitin ki dan yawan samu din ki alamu suna challenge suna ganin taya za a yi mace ta yi haka to amma in Allah ya so ya da duk wanda yake da wannan tunanin zai gama ba haka bane tunda gashi already matan nan suna ta tukin nan idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba daya an fara daukar fasinja ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yaba mata guda 20 su zagaya to ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar yadda suka ce mana yana tafiyar kilomita 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilomita 100 din nan sannan kuma routes din da aka ce za a bi dukkan dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani so yanzu jira muke kuran kadan wanda ba su karasa maimaitin training din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a gan mu mun fara harka dumu dumu su wayannan NGO din su suka kama mana office a Club Road suka biya mun suka biya mana kusan na shekara 6 sannan suka nemo wata kungiya mata wata mata suka ce dan abin na waye karfi suka hada ni da ita suka ce ita ma mu hadu mu yi aikin ana cewa kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa su to ita ma tana nan da duk abin da muke dinan tare muke yi da ita komai raba mana ake bibbiyu dan mu yi karfi muna son raye ma za mu iya karo wasu dan mata mu dai ni dai babban buri ne na ga matan nan sun fito da yawa ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama an samu saukin sa
ko a takaice a nan daƙiƙa 30 ya ciki hada waɗannan da harkoki da rukun marayu da kike da su
to alhamdulillah ita rayuwa idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka Allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba ni komai tunkare ne haka nake karbe shi in ga daga Allah ne so Allah kuma ya san zai bani damar yanda zan yi dan haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran in nuna ranga nuna masa zahirin rayuwa yanda take mu karbe ta yanda ta zo mana to haka dukkan su yaran da nawa da nake gaya miki su takwas dukkan su sun yi karatu mata guda 6 nake da su maza guda 2 a guda 6 nan na aurar da guda 4 yanzu zan jin ma nan mizo zan aurar da ta 5 saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure mazan kuma na aurar da guda 1 saura guda 1 shi rage so alhamdulillah babu abinda zai gagar dan adam idan ya tura lamarin sa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komin kankantar sa to haka nake rayuwa kuma yana haka dinda koya musu tarbiyyar mu karba abin da Allah ya yi mana kuma a hakan ma abu ne mai kyau mu gode wa Allah ina yau nuna musu a haka din da muke ciki babu uba zaka mun fi wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taba yankewa ba ko yara na mafi yawancin su ma duk private schools kai dukkan su har university private university duk suka gama so alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba ba don kuma saboda kawai dogaro da Allah shine tunani na da addu'a
mata zamani ya canza mata sai ku kama sana daide sai ku kama sana yadi la ilaha illallah aye mata na ba ta sana aurace sai a kama sana mata sai ku tashi ku nema ai sai da kwalliya ke rowa idan babu kwalliya wannan roho za a yi lale lale maraba da ke aye da kwalliya ke kaye in babu kwalliya wannan kayan za a yi lale lale maraba da ke mariya na badi na kara kuwa ki da ka san kama dokin mata mata suna ta sana'ar nema takare ban korar banza kace da gulma ta tsareta
barkalla hajiya Hawwa shirin kallabi yana jinjina ma bakowata mu ta mako da kuma fatar hakanku ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako hajiya Hawwa Amai shugabar kungiyar mata zalla dake da cibiya a jihar Kano da bakin mu na yau ɗan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka sai kuma wakiliyar mu Baraka Bashir a birnin Kano da ta yi mana hira da kallabin mu ta mako a madadin Siddika Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya salamu
baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Sarki Lahashin da ya tsaya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Baba Yakub Makeri da ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Hawwa Sharifu muku fata alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.